بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan safiya wanda ita ce safiyar Asabar 8 ga watan Ramadan shekarar Hijira 1446 daidai da lissafin 8 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Area 8 Garki a nan birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke gabatar da jerin gwanan muhadarori da nasihohi zuwa ga iyayenmu mata Allah ya kara musu albarka. Yau shine wato darasi na 7 kenan, mun tsallake jiya saboda munasabar sallar Juma'a. Darasin da zamu yau insha Allah taken sa shine muhimmancin ilimin addini ga kiyamaci. Bana so na cika mu da dogon zance irin na nazariya na irin yadda aka saba game da falalar ilimi, game da abubuwa da za a yi ta kawo ayoyi da hadisai da makamantansu. Ba zai yi a yi haka ba, saboda lokaci zai yi tsayi. Amma dai zan ambaci wasu abubuwa a matsayin matashiya. Abu na farko shi ne, a nan mun ƙayyade da ilimin addini, wato ilimi da ya shafi shari'ar musulunci, abinda ke da alaƙa da alƙur'ani da tauhidi da fiqhu da sira da hadisi da larabci da sauran ilmomin da suke taimakawa mutum ya fahimci addinin musulunci ya aiki da shi. Shi ilimin shari'a ko ilimin addini za a iya cewa shi ne abin hawa, wato kamar mota wadda za ta ɗauke ka ta kai ka zuwa inda ake so ka je. Allah ya halicce mu ya ce mu bautata masa, kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bautata mun. Wannan bauta ba za ta yiwu ba sai in an san addini. Wannan kadai ya isa ya sa mu gane muhimmancin ilimin addini ga dukkan musulmi, mazanmu da matanmu, yaranmu da manyanmu, saboda da shi ne kawai za mu iya tabbatar da ibada wacce ita ce abinda Allah ya kawo mu duniyan nan mu yi. Sannan duk wani khitab ash-shar'i, abinda muke yin da khitabu shar'i shi ne ayoyi da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo da umarni ko hani na wajabci ko haramci, da umarni ko hani na mustahabbanci ko karhanci. Wato dinda aka ce a yi ko a bari, ya dace a yi kaza ko bai dace a yi kaza ba, duk waɗannan ayoyi da hadisai yadda aka yi magana da maza to haka aka yi magana da mata, in ba inda aka samu ƴan bambance-bambance da ba a rasa ba. Saboda kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innan nisaa shaqa'iqur rijal, maza da mata duka matsayinsu ɗaya idan shari'a. Wato kowa akwai dokoki a kansa, kuma kowa akwai mala'iku masu rubuta ayyukan da ya yi, kuma kowa Allah zai masa hisabi. Saboda haka duk abin da za a faɗa game da falalar ilimi, game da amfaninsa yadda ya shafi maza, haka ya shafi mata. Sai dai a keɓance mata suna da wani ƙarin dalili ko buƙatuwa zuwa ga ilimi na shari'a saboda wasu abubuwa na musamman. To wannan shine abin da nake so in ba da ƙarfi a cikin wannan tattaunawa. Matashiyar wannan tattaunawa ita ce wani hadisi da ke cikin Bukhari wanda aka ba da labarin cewa wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mishi, ta ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, zahabar rijalu bi hadithika, ta ce maza sun kwace mana kai, maza sun ɗauki hankalinka, komai da su ake yi kullum suna tare da kai, a zaman gida, a tafiya, a masallaci, a majalisinka, su suke kwasan iliminka. Mu kuma duk muna gida. Faja'allana min nafsika yawman. Muna da buƙatar ka ware mana rana ta musamman. Wanda na'atika fihi, wanda za mu dinga zuwa muna haɗuwa a makaranta da kai, tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Dan ka sanashe mu abinda Allah ya sanashe ka. Idan muka kalli wannan da kyau za mu ga cewa wato mata sun zo da bukata ta musamman. Wanda wannan bukata ita ce suna bukatar karatu keɓantacce. Suna bukatar karatu keɓantacce da za a yi musu a matsayin su na ƴan uwa mata. Suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bukata. A ƙarshe kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓi bukatar su a inda yace da su ijtama'ana fi yawmi kaza wa kaza fi makani kaza wa kaza, yace to shikenan na ba ku rana kaza ƙarfe kaza rana kaza duk mako mu haɗu da ku a gida kaza ko a wuri kaza. Aka samu wani mahada wanda shine farkon islamiyyar mata a duniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya kafa ta, yana haɗuwa da mata ya musu karatu. Sukan zo tare da wasu cikin sahabbansa su raka shi kamar Bilal ko makamancinsu. Daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dosa haɗuwa da mata, yana musu wa'azi na musamman, yana musu karatu na musamman. To wannan hadisin mu dauke shi a matsayin ka'ida shine ashe mata suna da buƙatar karantarwa ta musamman da ta shafe su, ko da suna tarayya da maza a cikin sauran gamagarin karantarwar da ake musu. Daga nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyankyashe wato ɗaliban ilimi ko kuma malamai cikin mata. Kan gaba-gaba daga ciki akwai matansa, irin su Aisha radiyallahu anha, su Ummu Salama radiyallahu anha, su Ummu Habiba radiyallahu anha, da Hafsa. Waɗannan duka matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin waɗanda suka yi malanta a bayansa, wato wanda suka ci gaba da karantar da mata ƴan uwansu. Abu na gaba da nake so mu lura shi ne menene alfanun a samu mace malama, menene falalar da mace malama take da shi in ta samu ilimi. Wato ina so in kwadaitar da mu falalar da ke cikin samun mace malama ga kanta da iyalanta da kuma al'ummata. Za ku yarda da ni cewa idan akwai mace malama, ƴan uwanta mata sun fi saurin fahimtar karatunta fiye da karatun namiji, ko da namijin na ya fi ta ilimi. Saboda akwai kamar da hadisi yake cewa al'arwahu junudun mujannada, su rayuka suna da wani chemistry da yake haɗa su. Idan mata suka ga cewa yanzu wannan malamar mace ce ƴar uwanmu, sun fi jin aminci da sakin jiki da ita. Saboda haka saƙon da za ta bayar na ilimi zai fi saurin zuwa cikin ƙwaƙwalansu fiye da idan namiji. Akwai abin da namiji ya faɗa za su ga cewa watakila yana goyon bayan maza ne. Akwai abin da namiji ya faɗa ba za su yarda su fahimce shi ba. Akwai abin da namiji ba zai iya faɗa ba. Akwai shamaki na hulɗar da namiji zai dusu. Amma idan mace ce ƴar uwarsu, ko dan ma a ce ai ko dan wani nau'i na wani feminism, ko da ɗan kaɗan ne, za su ga cewa to ai ma muna da mace malama, malaman mu mace ce. Kuma ita ma ta fi jin aminci idan ƴan uwanta mata suna sauraronta. To ne yana cewa akwai buƙatar samun wato mace malama, saboda ƴan uwanta mata suna da tsananin ta'asirantuwa da ita. Na ɗaya kenan. Na biyu, wani abin da za mu yi istinbati daga cikin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ana auren mace saboda abu huɗu: saboda kyau, saboda asali, ko saboda dukiya, yace ko kuma saboda addininta. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa alayka bi dhati ddin, ya kai mai saurare na hore ka da ka rabauta da ma'abociyar addini, wato wadda ta yi ilimin addini kuma take aiki da shi. Nabi ya ce ita ce mafi kyan, mafi dacewar mata da za a aura. Wato a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu mace mai daraja da ya kamata a aura kamar mace mai ilimin addini take aiki da shi. Kun ga wannan ma yana nuna mana mace mai ilimin addini idan da za a yi jera falalan mata da ya kamata a aura, to ita ce ta farko. Haka nan mace mai ilimi tana taimakawa wajen karantar da ‘ya’ya na al’umma. Mata a matsayinsu na iyaye da su suke tarbiyyantar da yara, duk yaran da aka ce maman shi, mahaifiyarsa ko matar babansa malama ce, kuma ta tsaya za ta koya musu karatu kafin a Ankara za a ga sun yi karatu, kafin wato sauran ‘ya’ya su yi wayau su fita su je makaranta su koya, su waɗannan sun koya tun a gida. Haka ko da a makarantar ne za mu ga cewa malamai mata irin haƙurinsu da juriyarsu wajen karantar da yara ta ɗara na maza, saboda dama suna da wannan siffar ta umuma, suna da siffa na motherhood na kasancewarsu iyaye mata, haƙurinsu da juriyarsu yana taimakawa sosai wajen sauƙin karantar da ‘ya’ya. Saboda haka za su taimaka sosai wajen karantar da ‘ya’ya su sami wato ilimi mai nagarta da wurwuri. Wannan da yana nuna mana muhimmancin samun mata masu ilimin addini. Sannan idan muka kalli yadda mata suke da son a ce suna da kima a idon miji, kowace mace tana so a ce ita ce ‘yan lele, ita ce sarkin fadan mijinta, mijinta yana ji da ita. Wata mata fi so in ta mutu ma kawai ya bi ta kan ma ya rayu a duniya, kai ya ƙara samun damar yin wani aure. To babu matar take samun haka kamar mace malama. Mace malama tana samun ɗaukaka a wurin mijinta. Za ki ga miji idan yana da mace malama, to duk inda ya je shi ma yana ƙafafa ne cewa ai wance ce matata malaman nan. Akwai wani babban malami Abul Hajjaj Al-Mizzi, Allah ya gafarta mishi, malami ne shakundum, ya rayu a ƙarni na 8. Wannan malami yana da wata mata wadda malama ce, diyar wani abokin shi ne ya aura, kuma Allah ya huwace mata ilimi. Sai ya zama cewa idan yana rubutu, yana rubuta littattafai, idan ya gaji da rubutu sai ya miƙa mata alƙalami da tawada, sai ya dinga mata dictation, yana mata shifta tana rubutawa. Saboda haka littattafan shi da ya rubuta ita ce abokiyar rubuta littafin, ita ce kamar sakatariyar shi kenan, ko? To wannan bawan Allah, kamar yadda aka bayar da labari a tarihinsa, duk ɗaliban shi sun sani irin yadda yake tsananin ƙaunar matan, da yadda ya zauna ba yi da fira sai firarta, ai malama ta yi kaza, malama ta ce kaza. Duk wanda yake son samun shiga a wurinsa to ya nemi fada a gun malama. Kuma bai taɓa yin wani aure a duniya ba in ba ita ba. Babu irin tayin ‘yan matan da ba mishi bai ce a malama ta wadatar 4-in-1 ce. Ba abin da ake so ba kenan dama? To duk ba wannan ba, da Allah ya mata rasuwa, tunda ta rasu wata 6 bayan rasuwarta bai da lafiya kwata-kwata, ba a gane kanshi ba, bai saurara ba sai da ya tabbatar ya bita. Bayan wata 6 kawai shi ma ya ce gagarinku, kuma dama ya yi wasiya cewa a rufe shi daidai kusa da kabarinsa, kuma haka aka yi. To abin da kike so kawai kenan ba, dama dai a ce miji dai ya zama bai da wani kataɓin sai naki. To in kika zama malama za ki samu wannan insha Allah. Ba ita kaɗai ba ce, akwai su da yawa. In muka ce za mu buɗe tarihin irin wannan matan a nan sai laccan ta kuma wani irin abu daban. Na san kuma za ku ba da labarin irin wannan. Saboda haka malam Abul Hajjaj Al-Mizzi, Allah ya gafarta mishi, haka ya zama mijin hajiya, kuka ce mijin malama, bai da wani kataɓus sai abin da malama ta ce. Da haka in kina son ki samu shiga a wurin miji, ina ba ki shawara ki ilimin addini kuma ki dinga aiki da shi. Kalla Aisha radiyallahu anha, matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amaryarsa, an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa ka fi so a cikin mutane, kai tsaye ce Aisha. Sai mai tambayar ya ce a ina nufin cikin maza, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babanta Sayyidina Abubakar ke. Aisha ta samu fada sosai a gun Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. har ya zama da cewa sahabbai ma sun gane ko kyauta za a kawo mishi akan kirtajiran da yake wurin Aisha. Har Umar yana gaya mai karara ya ce, ya manzan Allah, na taɓa zuwa gurin Hafsa ɗiyata, na ce mata karki damu da kasancen cewa wallahi gurin nake an kana jara take auda'a minki wa ahabba ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ce ma Hafsa ɗiyata, karki damu dan kin ga cewa annabi mijinki sallallahu alaihi wasallama ya fi son ƴar uwarki Aisha fiye da ki. A gaban annabi ya faɗi wannan, annabi bai ce mishi ba haka ba, annabi bai mishi kawai. Saboda ta samu wannan ɗaukaka da fifiko a wurin sauran matan shi, daga ciki abin da ya bata wannan akwai ƙaunarta da ilimi, domin tana yawaita tambaya da neman karatu, kuma Allah ya yi ta da basira, kamar yadda malaman tarihi suke cewa kanat rajulatan minan nisa, ta kasance mace ce tamkar maza wajen ƙarfin basira. Shi yasa ba a taɓa yin wata malama a duniyar musulunci irinta ba, in dai zurfin ilimi ne. Allah ya ƙara mata yadda, Allah ya ƙara mata rahama. Saboda zaki ga cewa mata masu ilimi na addini suna samun ɗaukaka a wurin mazajensu. Akwai kuma wato wata falala har ila yau shi ne, Allah yakan wanzar da ambatansu, kamar yadda yake wanzar da ambatan sauran mazaje masu ilimi. Yanzu ko anan Najeriya, da an yi magana ɗaya, biyu, uku ana tarihin arewacin Najeriya, aka ji an ce in aka faɗi ɗan hodiyo, aka faɗi ‘ya’yansa irinsu Abdullahi, irinsu ƙaninsa Abdullahi da ɗansa Muhammadu Bello da Muhammadu Bukhari, ‘ya’yanshi a tarihi su wajen 17. Amma da an ambaci biyun nan, wanda za a sake ambata shi ne Nana Asma'u alaiha rahmatullah. Ga ta dai mace ce a cikin yayyinta da kawunnanta, amma Allah ya ba ta zakakuranci na ilimi, da haka sunanta ya wanzu a tarihi, za a ce Nana Asma'u. Akwai wata malama da ake ce ma Karima Almarwaziya, wadda ta rasu shekara ta 463. Malama Karima babban malama ce masaniya hadithi, wacce ta karantar da manyan malaman duniya, daga cikinsu akwai al-imamul khatibul bagdadi mai littafin tarihu bagdad, ɗalibinta ne, ya gamu da ita a makka lokacin aikin hajji a kwanakin da ake zama a mina, kwanakin nan na 11, 12, 13 na aikin hajji, anan suka gamu ta koya mishi karatun sahihul bukhari. Malama ce mashahuriya mai ilimi, suna nan da yawa ire-iren waɗannan, suna nan da yawa. Akwai wata malama wadda ta wayi gari, ita hatta mijinta ma in zai ba da fatawa, to shi da ita suke yin signing. Signing ɗinsu su biyu ana ganin shi a jikin fatawarta saboda ƙarfin iliminta. Wato malamin yakan shawarce ta in an mai tambaya, kuma takan ba da bayanin da yake haɗawa da nashi da nata, sai ya rubuta sunansa da signing ɗinsa da kuma sunan malama ita ma da signing ɗinsa. Duk wannan na so mu fahimci yadda wato mace mai ilimi take samun daraja da fifiko a tsakankanin sauran wato mata, a wurin mahaifinta ne ko a wurin mijinta ne ko a wurin al'ummata ne, wanda kuma dama Allah ne yake cewa wallazina utul ilma darajat, waɗanda aka ba wa ilimi Allah ya fifita su akan saura. Saboda haka babu shakka, babu kokwanto a cikin cewa hanya ce ta samun ɗaukaka a wurin ɗiya mace a ce ta samu ilimin addini. Amma wannan bai nufin ya zama abin da za ki nufata ke. Farko abin da ake so mutum ya nufata da iliminsa shi ne ya nufaci yarda Allah, ko ya samu wani abin ɗaukaka, ko wani abu na shahara, ko wani abu na farin jini, ya zama na cewa wannan a matsayin wani ribar ƙafa ne, by product ne, ba abin da ya nufa ba ke. Al-Imamu Ibn Abdulbari An-Namari, Allah ya gafarta mai, yana cewa ilimi na addini nau'i biyu ne, ta fuskar buƙatuwar mutane zuwa gare shi. Nau'i na farko shi ne ilimi na fardu ainin, abin da ya zama dole a kan kowa ya koye shi, shi ne ilimin da za ka bauta wa Allah, ilimin da za ka san Allah matsayin shi na mahalicci, a matsayin shi na abin bauta, ka san sunayen Allah da siffofinsa, ka san girman Allah, ka san tsoron Allah, ka san makomarka ranar alkiyama a gaban Allah, to wannan ilimi ne na larura. Sannan kuma ka san karatun Alkur'ani wanda za ka yi sallah da shi, da addu'o'i da zikirori wanda ake yi a cikin sallah ko bayan sallah, da tahiya da ire-irensu. Wato abinda duk musulmi bai iya wadatuwa a ce bai san su ba. To wannan shi ne fardu ainin, dole ne a kan kowa ya tashi ya koya. Dole ne a kan iyaye su tabbatar ‘ya’yansu sun koya. Dole ne a kan mazaje su tabbatar mazansu sun koya. Dole ne a kan duk wanda yake shugabancin wasu al’umma ya tabbatar da sun iya irin wannan ilimin. Saboda Allah yana cewa ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara. Ku tseratar da kanku da iyalanku daga wata wuta wadda za a gwalata da mutane da duwatsu. Allah ka tsare mu daga wuta. To wannan irin ilimin yana da sauƙin koya, ba yi da wahala. Za ka iya koyan shi a sati ɗaya, a wata ɗaya, a shekara ɗaya. Akwai sahabbai da dama da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta, suka zauna ‘yan kwanaki ko makonni, suka koyi abin da za su dinga yin ibada, suka bar Madina suka koma garuruwansu, irin su Malik ibn al-Huwairi da ire-irensu radiyallahu anhu. Wato suka musulunta, za su tsaya su koyi kalmar shahada, su koyi Fatiha, su koyi tahiya, su koyi zikiri na ruku'u da sujuda, sai su tashi su koma garinsu. Wato sun samu abin da Bahaushe yake cewa sun samu na sallah. Akwai irin wannan. To idan mutum iya nan yake so, to bai da wata matsala, zai iya koya abin da ya sawwaka, daga nan kuma a ci gaba da jin wa'azi saboda a dinga ɗumama imani, kada ya sanyi. To amma kuma akwai ilimi da ake ce ma fardu kifaya, wanda bai yiwuwa kowa ya iya shi, dole sai wasu zaɓaɓɓun mutane su ne Allah yake zaɓa ya ba su. In muka fahimci wannan mun zauna lafiya. Kowa akwai irin abin da Allah ya tsara shi ya yi. Hatta cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zauna gabaki ɗaya a gabansa, ba kowa ne ya wayi gari ya zama malami mai karantarwa ko mai wa'azi ko mai tarin ilimi ba. Wasu Allah ya fifita a kan wasu. Akwai waɗanda su mayaƙa ne, akwai waɗanda su ‘yan siyasa ne, akwai waɗanda su kuma ‘yan kasuwa ne, akwai kuma almajirai da ɗaliban ilimi da malamai. To wannan nau’in ilimin na biyu shi ne Ibn Abdulbar yake cewa irin wannan shi baya isan mutum, babu radda za a ce ya ishe ka. Kwatankwacinsa kwatankwacin mai neman kuɗi. Ai, ka ga mai neman kuɗi babu randa za a ce wai yau ya ƙoshi da kuɗi, ce to alhamdulillahi, ya naɗa hannun shi ya koma layin ‘yan godiya, ya ce baya neman komai. A ce ko da addu'a ce zai ce ni yau bana buƙatar Allah ya ƙara mini ko ƙwandala a cikin kuɗina sun ishe ni. Babu wannan mai kuɗin. Hasali ma masu kuɗi sun fi talakawa son kuɗi, sun fi sanin darajar kuɗi, sun fi sanin yadda ake neman kuɗi. Ba haka ba ne? To haka ake so mai ilimi ya zama ya fi jahili sanin darajar ilimi, ya fi jahili kwaɗayin ilimi, ya fi jahili rashin godiya Allah a kan ilimi. Na faɗa da Hausa ne, a ce abu bai ishi mutum. Shi ne da suke cewa a cikin karin maganar Larabawa, manhumani la yashba'ani. Ya zo a cikin hadithi duk da yake akwai maganganu game da shi. Wato masu haɗama guda biyu, akwai wasu mutane guda biyu masu haɗama wanda ba sa ƙoshi, shi ne ɗalibu ilmin wa ɗalibu duniya. Da mai neman ilimi na addini da mai neman duniya, makwaɗaita ne wanda ba sa ƙoshi. Kullum suka samu, so suke su ƙara samu, kullum so suke su ƙara faɗin abin da suka samu, kullum so suke su sake samun wani sabon hanyar samun abin da suke nema. To haka ake so, idan kin ce ke ɗaliban ilimi ce, to haka ake so ki zama. Ki zama da mayata, ki zama da kwaɗayi, da haɗama, da rashin godiyar Allah. Ina cewa dai da Hausa nake faɗa, don Bahaushe ya ce mutum bai da godiyar Allah, wato wanda abu baya isan shi, to sai mutum ya zama da haka. To wannan abun kuma idan mutum zai yi shi, sai ya zama cewa duka hankalinsa yana kai, duka hankalinsa yana kan wannan abu da yake. Kamar yadda muga ‘yan siyasa da attajirai da masu kuɗi, me yasa suke samun abin da suka samu? Saboda sai sun saka duka energy su a kai. ba su da wata manufa a duniya da ta wuce wannan abin da suke. Inda ka gansu abin da suke kin. Za su iya kwana uku suna meeting, ba su tashi sun ci abinci ba, sallah ma sai wanda ta dame shi kawai zai. Suna meeting kawai akan ya za a ci zabi. Za su iya tafiye-tafiye watanni, ana ta shiga birane a kai a kawo, ana haɗa kawai wata harka ta business don a samu kuɗi. Kai kana ganin suna da kuɗi, suna morewa, su kuma wahala suke wajen alkinta kuɗaɗen. To haka ake so mai neman karatu ya zama yana da irin wannan nahamar, yana da irin wannan kulafucin. Akwai wasu wasiyoyi da nake so na yi mana, wanda za su taimaka mana a wajen neman ilimin addini da irin wannan ma'anar ta biyu, wato mai fa'i na ilimi wanda za mu zama wato muna da hidima da muke wa al'umma a cikin ilimi. Abu na farko shine tashihun niyya. Yake ƴan uwa musulmi da yake so ki ilimin addini, to ki inganta niyyarki. Ana neman ilimin addini ne dan neman yarda Allah, ana neman ilimin addini ne dan neman falala a wurin Allah, dan sanin addinin Allah, dan a bauta wa Allah kyakkyawar bauta. Ba a neman ilimin addini dan duniya, ko dan neman shuhura, ko dan gasa, ko dan irin abin da ake yi dan karatun boko. Dan shi karatun boko sana'a ne, ana yi ne dan a samu na abinci. Don ya zama mutum yana neman ilimin addini amma buƙatar sa bari ya samu na abinci, to wannan ya zama kamar ilimin boko kenan. Da aka ce ga aboko akwai kwasa-kwasan da ake mutane suke sanyin su saboda ana ganin za su kawo kuɗi. Akwai wanda kuma ba a sanyi saboda ana ganin babu alamar wani abin arziki a cikinsu. Me yasa ba a sanyin kwas kaza? Saboda kawai ana ganin ko mutum ya yi ya ɓata lokacin shi ne ba dole ya samu abin da ya kamata na aiki ko kuɗi ko shahara ko ɗaukaka ba. Me yasa ake sanyin kwas kaza? Saboda ana ganin duk wanda ya yi shi in Allah ya so, in dai ba wani ƙashin tsiya ba, to shi kenan ya ban kwana da talauci. To ilimin addini shi ba haka ake yi. Shi ana yin shi ne don abin da ke wajen Allah. Wato yadda kika san kina yin sallah don ki samu lada a wurin Allah, to haka ya kamata ki koyi ilimin addini don tunanin ladan da za ki samu a wurin Allah. Na ɗaya kenan. Na biyu, wajibi ne ki siffanta da tsoron Allah, at-taqwa, at-tahalli bit-taqwa. Wato a ga a aikace abin da kike koya, a ga a aikace kina aiki da shi. Haka ce malama, to ya kamata a ga ɗabi'unki irin na malama ne, ɗabi'unki irin na masu ilimi ne, ɗabi'unki irin na masu mutunci ne. Ka a ce kuma ga malama amma kuma da ita ake casu a wurin event, kaga bai dace da mutuncin malama ba. Ka a ce kuma ga malama kamar yadda muka yi misali ran nan, amma kuma a gida mijinta baya jin daɗin rayuwa da ita, yana ta mamaki ma cewa to wannan wai ko ba ita bace, in yaji tana wa'azi a waje yace oh kamar ba malama Sauda ba, wallahi kamar ba ita ba. In an zo gida babu mu'amala mai kyau, to wannan bai dace. Ko kuma a ce ga ta malama amma kuma wata harshenta irin na ballagaza, irin surutu da rashin mutuncin da take, idan rigima ta haɗa ku da ita za ta iya zage-zage ta raba hali a kan titi, wannan bai dace ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wasu mutane waɗanda ranar alkiyama za a fara gwala wutar jahannama da su. Daga cikinsu akwai mutumin da yake da ilimi baya aiki da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa za a zo da mutumin wato cikin wuta, a gan shi yana yawo a cikin wuta, hanjin cikin shi yana zuba, yana kamawa, yana tattarawa. Sai sauran ƴan wuta su dinga mamaki suna cewa a'a, wannan ba wani ba ne, ko wannan ba wance ba ce wadda ke mana wa'azi sun da muke duniya. Yaya aka yi malama ke ma kika tike a nan yadda muka tike a cikin halaka? Allah ka tsare mu daga halaka. Sai ya buɗe baki ya ce, ai na kasance abinda nake ce muku ku yi ni ba na yi, abinda nake hana ku ni ba na bari. Saboda haka yana da muhimmanci a siffantu da taƙawa da ƙoƙarin bibiyar salon mutunci da salon dattaku wajen mu'amala. Wannan yana taimakawa wajen ilimin ya samu karɓuwa a gun mutane, yana taimakawa wajen ilimin ya zame miki kwalliya, ya zame miki abin alasan barka. Amma idan kina da ilimi, sai mutane suka fahimci ɗabi'unki ba irin na masu ilimi bane, shikenan kin zama abin kwatance. Za a dinga cewa ne a ji faɗan malama ka aikata aikinta. Malama ai ba ta aiki da iliminta, malama iliminta irin na Yahudawa ne, to wa ma zai ji wa'azin wance ita da ba ta aiki da iliminta. Kin ga wannan alkhairin da yake tare da ke, kin haramta wa mutane cin amfaninsa. Allah ya kyauta. Sannan akwai kuma tafrigul qalbi lil ilm, kamar yadda na yi bayani, wato sai kin sa duka hankalinki akan abu, ya zamana cewa wannan harka ta ilimi ita ce asalin abin da kika sa gaba, shine primary assignment ɗinki a duniyan nan. Hankalinki yana kai, wato kamar yadda wanda take yin wani sana'a ko ta zama wata ƴar wata harka, za ki ga wannan harka ita ce kan gaba a wurinta. Yanzu ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan kamfanoni da 'yan kasuwa, wannan harkar da suke ita ce abin da hankalin suke kawo kodayaushe, ba dare ba rana ita ce damuwarsu. To idan kika ce ke ɗaliban ilimi ce, ya kamata a tarar cewa wannan harkar ta ilimi ita ce a kan idanki gabaki ɗaya, kuma himmarki duka tana kai, domin shi ilimi baya baka wani sashen shi sai ka ba shi duka rayuwarka, sai ka sallama rayuwarka gare shi, to sai ya san maka wani ɓangare. Amma wa'in kana yin shi a sharuwan tsuntsaye, a taɓa, a bari, kuma amanu kuma kafaru, to wannan mutum ba zai samu komai a cikin ilimi ba. Sannan dole sai an yi haƙuri da juriya, haƙuri na cin lokaci, haƙuri na rashin samun walwala da dagewa wajen karatu, da kuma haƙurin da mutum zai yi na wataƙila zai gamu da mu'amala mara daɗi a wurin wasu masu harkar ilimin ko wasu daga cikin malaman da suke koya mushi. Mataki na farko na koyon ilimin addinin musulunci shine koyon alƙur'ani. Koyon alƙur'ani yana nufin koyon tilawarsa da haddace shi ko haddace wani sashe nashi, da koyon fassararsa da sanin ma'anarsa. Duk wanda zai fara koyon addinin musulunci, to ta nan ake farawa, ta koyon alƙur'ani mai girma. Sannan kuma a koye shi a gun malamai, kada a koya abin da ake cewa koyi da kanka, a'a, ki samu malami ko malama wanda ya san alƙur'ani, ko wanda san alƙur'ani wanda za su laƙana miki shi, sawa'un a gida ne ko a islamiyya ne ko a wata makaranta ne, duk inda ya sawwaka a laƙana miki karatun alƙur'ani. Kuma ana koyon alƙur'ani ne bitarawi, kaɗan 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 kaɗan, kamar yadda Allah yake cewa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, wannan Qur'ani mun daddatsa shi dalla dalla, Allah ya ce dan ka koya mutane shi a natse. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an shekara 23 ana mishi wahayin alƙur'ani, inda Allah ya so sai ya sauka mishi da shi rana ɗaya, kamar yadda kafirai suke cewa lola nuzila alaihi alƙur'anu jumlatul wahyi, ne ya hana a sauka mai da ƙur'ani kwaf ɗaya, Allah bai sauka mai da shi kwaf ɗaya ba. Allah ya ce kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila, mun yi haka don mu kwantar ma da hankalinka, kuma mu biya maka shi a biya maka shi dalla dalla. Da haka mu kiyaye wata yaudara da wani neman kuɗi da yanzu duk aka fito da shi, sai a ce wai za a koya mutum ƙur'ani ya haddace a wata 6 ko shekara 1. Mu kuma iyaye yanzu saboda mun jarabtu da san ayyan musa da tsali ƙur'ani, sai mu ɗauki kuɗi miliyan 3 mu bayar, a ce kuɗin walima 600,000, kuɗin hadda miliyan 2, kuɗin anko 100,000. Haba jama'a, kuma za ka ga iyaye da shekarunmu da bokonmu da wayewanmu duk mun yarda da wannan magudin. Malamai suna gaya mana tun muna ɗan mutsi-mutsi cewa sari'ul hifzi sari'un nisyani, ban ce ba za a samu wanda zai iya haɗiye ƙur'ani ya haddace shi a shekara ban ce ba za a samu ba ana samu amma ko sai yayi da gaskiya da nan ta zauna sai yayi iya rayuwar shi yana wahala da haddan saboda zai zama cewa an yi mata gaggawa ne da haka ba ta zauna ba wasu iyayen tunda ba su san yadda Qur'ani yake ba an zo an ce musu to yaro ya haddace an zo an ja mishi wani waje a Baqara ya karanta aya 5 an tsallaka suratul furqan ya karanta aya 3 an tsallaka wa shamsi ya karanta an yi mai tafi shikenan sai a ce ai ya haddace a zo a mishi walima a yi sabeniya ai tabaki alhamdulillah Allah ya sa albarka amma fa ba sunan shi ma haddace ba wallahi duk wanda ya san mai hadda ya sa abu da nake kawai dai an samu wasu wanda suka yi neman kuɗi sun yi amfani da dabarunsu sun yagi abin da su yaga a kuɗin ki kawai shikenan Allah ya cishe su saboda haka haddan Qur'ani ba ta yiwa da irin wannan gaggawa indai ana so ta zauna al-imamu wannan da ake karanta karatun shi kullun da ake cewa Hafs an Asim rahmatullahi alaihi Hafs din nan wani babban malami ne da ya iya Qur'ani Qur'ani ya zama jinin jikin shi saboda yadda ya laushi da al-Qur'ani ya taba yin rashin lafiya shekararsa 2 yana kwance a cikin koma bai san inda haice shi yake amma malamai suka ba da tarihi cewa da ya farka ya ci rukata alqur'ani bai manta komai ba saboda qur'anin ya riga ya narke ya zauna yadda kika san fatiha ta zauna miki din nan yanzu akwai wani bala'in da zaki shirke manta fatiha babu me yasa saboda kin maimaita ta kin maimaita ta har ta zama jinin jikinki ta zama kamar hausan nan da nake to duk abin da mutum yake so ya iya na alqur'ani ya mishi irin katun da ya fatiha ya gani shi zaka tambaye Imam al-Bukhari aka ce me maganin karatu yace maganin karatu shine yawan karatu shine kawai maganin karatu ɗan boko sun san wannan ayi ko in ana so a haddace wata formula za a yi ta karantawa ne a yi ta nanatawa tabbas akwai wasu abubuwa da suke taimakawa ga mai koyon haddan alqur'ani ya ga ya iya daga ciki akwai wasu nau'i na abinci wanda suke boosting kwakwalwa kamar zuma ya tabbata an gwada cewa zuma tana sa mutum ya rike hadda da kyau to abin takeici shine mata ba sa son zuma na san mafi yawan mata da a ce su sha zuma gara a ce su yi bacci ya fi musu alheri to zuma wannan lafiyayyen zuma akwai malamai a cikin tarihi da suke shan zuma haddasa tana yin kyau haka akwai wani abinci da ake ce ma zabibi me yake ce mai da Hausa ne zabibi yake cewa ko da Hausa ko to dai ire-iren su ana iya samun irin wannan wani abu na kalaci ko wani yanayin rayuwa wanda yake iya taimakawa kwakwalwa ta zama tana da kaifi sosai amma dai wai a ce kawai a yi ma Qur'ani wani bypass wata 6 an iya a ina da wahala gaskiya da wahala saboda haka abinda ake so shine ki fara da haddan alqur'ani duk wanda ya samu haddan alqur'ani ya samu mabudin ilimi ya samu falala duniya da lahira ya samu rufin asiri babu abinda yake falala a ce Allah ya kimsa maka zancensa a cikin cikinka ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce da makarancin alqur'ani ka dinga karantawa kana hawa matattakalar bene ƙarshen inda ka tsaya shine ƙarshen abin da ka tuna na tilawar saboda haka falala ce mai kyau kuma da ita ake farawa to daga nan kuma sai a koyi sauran ilmomi waɗanda suke da alaƙa da ainihin addini a irin ilimin fiqhu ilimin lughal arabiyya ilimin hadisi ilimin tauhidi gurgurdan bukata da abin da ya samu kamar yadda na ambata wajibi ne a koyi duka wannan ilmomi daga malamai wato a samu malamai da suka iya su koyar da mata in mata ne ƴan uwansu shi yafi in ba a samu mata ba a samu maza dattawa masu sanin ya kamata sai su koya musu wanda za su yi haƙuri da su don a samu abin da ake nema ba a so mutum ya koya wa ilimi ya koya wa kansa karatu na farko garin haka zai sha wahala kafin ya kai ga ilimin na biyu kuma zai wayi gari bai san darajar masu ilimi ba na uku kuma zai wayi gari cikin ilimin nasa ya zama akwai matsaloli akwai wato viruses da yawa a cikin iliminsa saboda haka malamai kullum suke hani game da koyon karatu na koyi da kanka an fi so ka koya a gaban masana wanda za su koya maka sannan ana buƙatar alhimmatul aliya, wato ƙwazo na ban mamaki, himma wadda take ba ta da rago, sai ya zama akwai himma, akwai wato sanya himma akai. To abu na gaba da nake so ne mana tambihi akai ƴan uwana musulmi shine wato aiki da ilimi. Duk abinda mutum zai yi na ilimi, abinda ya samararsa amfaninsa shine aiki da shi. Idan har mutum ba zai yi aiki da iliminsa ba, kamar yadda al-Imam Adh-Dhahabi yake faɗa a cikin Masail fi Talabil Ilm, yace to jahili ya fi shi zaman lafiya. Mutumin da ba zai yi aiki da iliminsa ba, to gara a ce bai da wannan ilimin. Abu Abdurrahman As-Sulami rahmatullahi alaihi yana ba mu labari, yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka koya musu karatu sun kasance suna koya musu karatu ne tare da aiki. Yace duk aya goma, idan aka karantar da mu aya goma, ba za a tsallaka kan ayoyin ba har sai wato an gaya mana ma'anarsu da sababin saukarsu, kuma har sai mun yi aiki da su. Saboda haka akwai buƙatar a canza salon karantarwa wanda zai zama yana da alaƙa da aiki, ba zallar karatu ba kawai. Karatu da aiki shine karatun addini. Wannan kuma yana nufin dole sai mun san ma'anar abin da muke karantawa. Daga nan ne za mu buƙaci sanin harshen Larabci wanda zai taimaka mana wajen fahimtar Alƙur'ani mai girma da sauran abubuwan da ake karantar da mu, waɗanda a sanadiyarsu za mu ainihin gane abin da ake koya mana na ilimi ko mu iya aikin shi. Yana daga cikin abin da ya yi rauni a tsakankanin wato masu harka addini da ɗaliban ilimi, mazanmu da matanmu a wannan zamanin, shine Larabci, iya Larabci. Yanzu an ga mutum yana yin Larabci ma sai a ga kamar wai ko daga lahira ya zo ne, yaya aka yi ma yake yin Larabci. Mutum zai iya shiga yanzu ƙasar Larabawa ma, Makka ko Madina ko Alƙahira ko Dubai ko Khartoum ko makamancinsa, ka je ka yi wata uku, wata shida, shekara guda, ka fito lafiya, ko baka jin Larabci baka da wani matsala. Saboda su ma ba yi suke yi, inda ka iya wannan darajiyar shi kenan ka huta. To da haka wajibi ne ɗaliban ilimi su tashi su koyi Larabci wanda zai taimaka musu wajen fahimta addini. Kamar yadda Imam Suyuti yake cewa annahu wal lughatu haqqu man talab wa khudni nar rijali la min al suhuf wala min al kutub. Yace ilimin nahwu da sanin harshen Larabci dole ne akan duk mai neman ilimi, kuma a koya a gurin malamai, ba koyi da kanka ba. Saboda haka mu canza wannan tunanin na cewa ba za mu iya Larabci ba ko ba zai yi mu iya ba. Mu tashi mu koyi Larabci wanda zai zama sanadiyar mu koyi addinin Musulunci. Kamar yadda misali yanzu muka kalli matsayin yaren Ingilishi, shin zai yi mutum ya karatu a university a Najeriya ko ya aiki a wata ma'aikata a Najeriya misali ba tare da Turanci ba, ba zai yi ba. Saboda shine yaren da ake communication da shi, shine formal means of communication, shine formal language, shine yaren harka. Saboda haka za mu ga yadda kowa yake faɗi tashin ya koyi Ingilishi tun daga primary har zuwa jami'a. Saboda in bai iya ba, ba za a yi da shi ba. To ya kamata mu zama da wannan faɗi tashin wajen koyon harshen Larabci, shine harshen addininmu, shine harshen Alƙur'aninmu, shine harshen manzo sallallahu alaihi wasallama, don mu iya fahimtar saƙon da Allah ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kawo mana. Wannan babu shakka abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu tsaya mu gani. Muna magana akan aiki da ilimi. Aiki da ilimi yana nufin cewa duk abin da muka sani mu saka shi a practice, wato ya zamana aikinmu da hulɗarmu da tunaninmu yana tafiya daidai wa daida da ilimi. Kai ya zamana ilimi ne kawai muka yi don kawai samun shuhura ta ilimi, ba wai don mai aiki da shi ba. Saboda haka kaɗan na ilimi wanda ake aiki da shi ya fi albarka fiye da ilimi mai yawa wanda ba a aiki da shi. Abin da ke so mu kalla a nan shi ne, wato a matsayinki na malama ko ɗaliban ilimi, ki dage wajen ganin cewa abin da kika sani na ilimi kina aiki da shi. Wannan yana taimakawa wajen riƙe ilimin mutum, ba zai manta ba. Yana taimakawa kuma wajen sanyawa abin albarka, yana taimakawa kuma wajen wato masu saurare ko masu bibiya abin ya musu tasiri. Aisha radiyallahu anha take cewa duk abin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi cikin alqur'ani sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi, babu abin da ya boye, babu abin da bai yi aiki da shi ba a cikin abin da aka koya masa. To haka sahabbai da tabi'ai suka bi wannan salam. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu fadin Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku taɓa samun cikakken imani ba sai kun zama na cewa kuna ciyarwa daga abin da kuka mallaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam na gama karanta wannan karatun, Abu Ayyub al-Ansari ya zo ya same shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gonata ta waje kaza da na mallaka ba ni da dukiyar da nake so kamata, kashe da cewa na ba da ita sadaka saboda in samu imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bakhil bakhil bakhil, ya ce kayi kasuwanci mai riba, ka ci riba wannan dukiyar taka. Ya ce amma ina maka wasiya cewa ka bayar da ita a hannun danginka su dinga ci sadaka suna ci gaba da alkinta ta. To wannan kun ga zahirin aiki da abin da ya sani kenan. Yanzu ya san ilimi, yanzu ya aiki shi. Kuma wani abin ban sha'awa, wannan gonar har yanzu tana nan a matsayin wani ɓangare na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk a cikin kuna sa akwai hajjoji da yawa sun san masallacin Madina ko? Idan kika ga wannan katangar da aka yi wa masallacin Madina, wannan fadin nashi a da can iya nan shine iya fadin garin Madina. Duk abin da ke waje masallacin nan to daji ne ko wajen gari. To a wasu shekaru can baya da aka zo ba a fadada masallacin zamanin sarki Fahad, sai ya tambayi malamai cewa a nuna mishi iya fadin garin Madina. Yana so ya maida masallaci iya fadin garin Madina, sai aka tantance iya nan. To idan kika shiga masallacin, akwai wani waje inda ake da wani museum, wani wuri inda ake zuwa a kalli tarihin masallacin. To wannan wajen wannan museum ɗin a tarihance shine inda gonar take. Saboda shi ma yanzu wani ɓangare ne na masallacin. Wato har yanzu ana ci gaba da yin ibada a wurin, yana ci gaba da samun lada shi wannan sahabu. Saboda haka wato su sahabbai suna aiki da ilimi da zaran sun ji. To haka na bayansu, al-Imam Ahmad ibn Hanbal aka ba da labarin cewa ya karanta hadithi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an yi mishi ƙaho, kuma ya biya wanzamin da ya mishi dirhami kaza. Yana gama karanta hadisin shi ma sai ya samu mai ƙaho ya ce yi min ƙaho, da ya mishi shi ma ya ɗauki irin wannan kuɗin ya biya. Dan ya zama ya yi aiki da hadisin. To haka suke aiki da hadisai ƙeƙe da ƙeƙe, sai ya zama na ba sa manta hadisan, ba sa manta karatun, sai abin ya yi albarka ga shi har yanzu ana ambatonsu. Don haka mafi girman alfanun da za ki ci gaba da ilimin da kika samu na addini shine aiki da shi. Duk abin da ya biyo baya kuma to wani abu ne na mataki na biyu ko na uku. Wato bayan kin yi aiki da shi, idan kuma Allah ya sa aka buƙatu zuwa ga ilimin sai ki karanta. Mutane na farko da suka fi kowa cancanta ki koya musu wannan ilimin su ne mutanen gidanki. Kamar yadda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya'yanki ƙawaye ko maƙwabta ko abokiyar zama ko duk wani makusanci ko ƙannanki, su suka fi cancanta ki koya musu karatun kafin ki fita social media kina rawar kai. Saboda haka a fara da na gida, sannan a wajen koyar da karatu mutum zai fuskanci challenges iri daban-daban. To daga nan kuma sai batun haƙuri shine watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, suka yi muwasati, suka gaya wa junansu gaskiya kuma suka yi haƙuri da junansu. A taƙaice, ba tare da tsawaitawa ba, ya iyayenmu masu albarka, abinda nake so na fahimtar da mu a yau na tuna mana shine wato muhimmancin koyon karatun addini, saboda a gyaran addininmu da ibadanmu, da kuma muhimmancin cewa lalle a yi don Allah kuma a yi aiki da shi, kuma hakan zai taimaka wajen samun wato ci gaba a cikin al'ummar mu musamman a tsakankanin iyaye mata da sauran mutane karna cika ku da dogon surutu ina ganin a burin dakata haka kuma ga wasu tambayoyi Allah sa na san abin da ake tambaya wannan tace malam dan Allah mace za ta iya addu'a Allah ya cire mata san mijinta to ita addu'a ana so mutum ya da alkhairi kamar yadda Allah yake cewa wadul insanu bisharri du'aahu bilkhair wa kana linsanu ajula dan adam yakan yi addu'a mummuna irin yadda yake addu'a kyakkyawa saboda shi halitta ce mai gaggawa gaggawa take sa mutum yayi mummuna addu'a daga cikin mummuna addu'a mutum yace Allah kashe ni in huta an hana mutum yayi addu'a yace Allah ya sa ya mutu in ya zama dolan dole manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum yace Allah ya bashi zai ya Allah in ka ga rayuwa ta fiye mini karaya in ka ga mutuwa ta fiye mini ka kashe wannan ya zama dole ke to ba a san mutum ya dinga yin mummunan addu'a kamar tsinuwa kamar abu irin haka to ina tsammanin watakila wannan hala wani miji ne wanda bai da kirki ko kuma zama ya ki dadi ko an kasa fahimtar juna ita kuma har yanzu tana tsananin kaunarsa tana son kayanta amma kuma tana so ina ma da Allah zai cire mata san wai dan ta samu sauki ko to gaskiya saboda Allah ni ban bata wannan shawara shawara da zan bata shi ta ci gaba da addu'a Allah ya zaba mata mafita mafi kyau kamar yadda ne neman addu'ar mutuwa yake ta dinga cewa to Allah ka ga dai mijina wane ga yadda muke da shi Allah kai ka fi kowa sanin abinda zai fiye muna alkhairi Allah ka tabbatar mana da mafi alkhairi mijin nan da kike ganin shi da rashin kirkin shi da rashin fahimtarsa garkuwa ce katanga ce gare ki sai ran da babu shi sanan zaki gane haka ki tambayi wanda mijinta ya mutu ko wanda mijinta ya sake ta ta zama bazawara ko wanda Allah bai ba ta damar yin aure ba sanan zaki gane cewa miji da kike ganin shi kuma lalacewar shi ba wushi yake cewa kuma lalacewar waina ta fi kashin awaki saboda haka ina mata addu'a da sauran mata da suke samun matsaloli da mazajin su ubangiji Allah ya daidaita tsakankanin su Allah ya sa kuma yadda take kaunarsa shi ma ya kaunace ta amma wannan ba addu'a ce da ta dace ba wallahu a'lam wannan kuma tace malam na fito da asuba zan yi alula sai kawai sai kwaro ya shige min wuya nayi tari sai amai ya fito yaya matsayin azumi na azumin kinanan don ba kakaro aman ki kai ba tari kika yi da tunanin bariki kakaro wannan kwaro sai amai ya zo daga azumin ki yana nan insha Allah Allah ya kyauta wannan tace malam game da hada alqur'ani na yara shin menene matsayin yin zallar karatun alqur'ani ba tare da koyar da su sanin tauhidi sira da su fiqhu ba shin haddar ce tafi zama wajibi a kansu wannan tambaya ce muhimmiya kwarai da gaske koya ma yara tauhidi da sallah da sauran ibadoji abu ne mai muhimmanci wanda shi fardu ainin amma hada alqur'ani fardu kifayatin kuma daga cikin kuskuren da ake yi a dauka cewa kowa sai yayi hadda da yi a cikin yayanki wani Allah ya huwa ce mai da iya hadda sai a bashi yayi wanda kuma aka ga bai kama hanya haka ba sai a canza mishi da wani abu da zai amfana ya amfanar wato su yara ana so a farkon al'amari a fara koya musu alqur'ani amma kada a takaice akan koya musu zallan alqur'ani shi yasa wannan sabon salo ne muka zo da shi muka zo muna yi a wannan zamanin wato salon cewa makarantun hadda zalla wannan wani abu ne sabo da can makarantu ne na addini a cikin su akwai hadda akwai sauran karatuttuka to amma idan yaro ya zo a karan farko za a fara koya mishi alqur'ani kafin komai saboda kullun shi ta bude da alqur'ani ta bude da zancen Allah amma ka tsaya iyanan da zaran ya fara samun fahimta alqur'ani sai kuma a daura mai sauran ilimi da su taimaka mishi saboda ka sai a tafi ga baki daya da haka abin da yafi dacewa shine makarantun su zama suna koyar da duk abin da wato iyaye ƴaƴa suke buƙata na addini tun daga tauhidi da sallah da ladubban yau da kullum da zikirori da kuma Qur'anin akan gaba. Wannan tace dan Allah Malam Idris oke drive din neman ilimin mace ya zama saboda yaranta ya zama tana da niyyar cewa bari ta yi ilimi saboda ta dinga koya ma yaranta, manufa ce mai kyau. Yaranta su zama su ne ɗalibanta na farko, wannan manufa ce mai kyau ƙwarai da gaske. Secondary tace please Malam ina son recommendation na Islamiyya for women and even kids. I'm a military wife with two boys, almost komai on my own saboda aikin mijina. Don Allah a saka na addu'a, Allah ya sauƙaƙa mun, ya raya mun zuriya, ya raya mana zuriya. To bari mu fara da mata addu'a. Iyaye mata masu kula da ƴaƴa, wanda mazaje kan fita su tafi wasu harkoki kamar su ma'aikatan tsaro wanda suke aiki don tsare wato tsaron lafiya da amincin ƙasa, da sauran ma'aikata da sauran masu tafiye-tafiye suna barin iyalansu mata da al'amarin yara, to waɗannan iyalai mata abin a jinjina musu ne, kuma abin a yi musu addu'a ne Allah Ubangiji ya taimaka musu. Allah ya taimaka musu wajen yi ma 'ya'yan nan tarbiyya, domin aiki ne mai wahala. Aiki ne mai wahala tarbiyyar yara, musamman idan babu mahaifinsu a kusa. To Allah ya taimaka, Allah kuma ya raya zuriyar cikin addinin musulunci da mutunci da kamala. Sai dai ni a garin Abuja ba ƙone ne, ba zan iya recommending wata Islamiyya ko wata makaranta ta yara a Abuja ba gabaki da, don ban sani ba wallahi. Amma su Malam Yusuf su ne 'yan Abuja, ko malamai ne, suna da makarantu ko suna karantarwa ta yushi, yana da masaniya akan inda za a iya samun wannan recommendation. Malam Yusuf, gare ka. Assalamu alaikum.